بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أصبت أشرين دا بكوي غوتا رمضان Hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 437. Insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a wannan masallaci. Muna karatu cikin littafin Allah Al-Qur'ani mai girma. Muna karatu a cikin suratul Anfal, mun tsaya aya ta 36 a karatun da ya wuce. Zamu karanta aya ta 37 insha Allah ta'ala. Kafin karanta ta za a karanta tambayoyi kamar yadda aka saba ganin cewa insha Allah ta'ala yau za a dakata da karatu cikin watan Ramadan na bana to tambayoyin za a ƙara musu lokaci haka za a karanta tambayoyi da yawa kusan mun dauko dukkan tambayoyin da suke guri mu bayan an tace su ba mu sani ba ko zai yi a iya karanta su gaba daya abunan kafin fara wannan tambayoyin akwai tambayoyin da aka yi a baya Na farko ba tambaya ba maganan tasfik wato maganan tafi da aka yi jiya ina jin jiya ne ayoyin jiya ko kuma ayoyin kafin ayoyin da aka yi karanta jiya tafi din nan lalle magana mai karfi shine cewa kawai ga mata ne haramun ne ga maza in an yi wani bayani su yi tafi rabrab wannan haramun ne duk da cewa sashi malamai sun tafi akan karhanci da nace ko abunan wani malami da naji yana bayani yayi ihala mana yayi referring to ma abunan Sheikh Bin Baz rahimahullahu ta'ala nace ko Sheikh Bin Baz ko Sheikh Uthaymeen na manta ɗayan biyu amma na fi karkatar da magana Sheikh Bin Baz to an yi sa'a jiya an samu abunan akwai sa'a da ya tsaya ya bincika shi ga website din su da Sheikh Bin Baz da Sheikh Uthaymeen duka ya kuma karanta mun duk fatawoyin da suka yi akan wannan mas'ala. Don haka abinda Sheikh Bin Baz rahimahullahu ta'ala yake tafiya akai mai karfi shine haramcin yin tafidin. Sheikh Uthaymeen ne ma ya dan yi sauki kadan nuna cewa rashin yi shine yafi amma kasancewan jama'a sun saba da yi a taron yanzu. Yawanci jama'a sun saba da yi amma dai yin sa din manhiyun anhu. Wato an hana amma dai tabbatar da kalmar haramci kai tsaye ba sannan kuma yana ganin dai jama'a sun saba da yi da makamantan haka amma dai hannuwa daga shi shi yafi don haka sannan kuma da muka fita wa jama'a akwai wanda malam Muhammad shi ma yace ya ji Abu Amina Dr. Bilal cewa ya ce Sheikh Bin Baz ya ce makaruhi ne shi ya ji shi a lecture da yake yi an tambayi Sheikh Bin Baz ya ce makaruhi ne to amma an karanta mana jiya magana Sheikh Bin Baz gaskiya magana haramci ne kawai kai tsaye kuma koyi ne da jahiliya kamar yadda ya tabbatar don haka bai dace ba don haka ba a tafi in an yi abun nan wannan bai dace a ce musulmai suna yin wannan ba wallahi ta'ala alam sannan kuma akwai bayanin cewa Sheikhun Najdi tsohon Najdi da aka yi bayani shi Muhammad jiya yace ya ji malami Sheikh Abdurrazzaq Yahya Haifan ya ce wannan riwaya abunan wannan kissar tsohon Najdi bata inganta ba to wannan nabibi abun gaskiya abun da na samu dai ba mu ganin rashin inganci cikin wannan abunan ne aiwa Al-Hafiz Ibn Kathir ya kawo kuma bai kawar da ita cewa bata inganta ba kuma sannan akwai Az-Zailai wadda ya yi bididdigen takhrije abuna tafsir abuna al-ahadith wal-atharul waqi'a تخريج الاحاديث والاثار الواقعه في كشاف to ya kawo wannan riwayan ba tare da maganar inganci ko rashin inganci ba Sheikh Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ya fara da kawo tarihin cewa jingina wani magana ga Abu Talib wannan abun da ya faru na fidda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko abun nan insa to cewa Abu Talib lokacin baya raye lokacin da wannan aya ta sauka don haka maganar sai ce abun da yafi mafi inganci sai kawo riwayan bayanin tsohon najdu saboda haka wannan magana Sheikh Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala shima ya ce wasu sun yi maganar rashin ingancin riwayan tsohon najdu saboda akwai Sahal ibn Zayyad a cikin isnadin riwayan yace amma kuma al-hafizani jalilan kamar misali al-hafiz ibn Kathir da al-hafiz ibn Hajar sun ambaci riwayan ba tare da wani maganar gurbaci akan ta ko kuma rashin inganci don haka yake tabbatar da inganci yace duk da cewa ibn Hibban ya wasaka shi sannan kuma akwai wanda yace munkirul hadith ne amma yace la yuntafatu ila kalami ba za a waiwaya zuwa ga maganar sa ba don haka abuna thiqat sun rawaito daga shi don haka ya tabbatar da magana don haka wannan maganar da aka ce Sheikh Abdurrazzaq Yahya Haifan ya ce ba ingantacciya bane ina ko dai mutum bai fahimta sosai ba don na san yawanci Sheikh Abdurrazzaq Yahya Haifan da wuya in yace abu ba ingantacce bane kuma samu ingantacce yawanci amma dai wata ila anan ko wanda ya ji shi din bai ji shi sosai ba ko kuma bai fahimci abin da yake nufi ba amma mafi yawa gaskiya abin da na tabbatar shine ko abin da muka tabbatar shine ingancin wannan riwaya din babu wani matsala tattare da ita Al-Hafiz Ibn Kathir ya ambace ta cikin tafsiri kusan na san ma muka kawo a lokacin da muke bayani sannan tambayan da aka yi akan maganar jakuna da dakon jakuna zuwa garin da wanda aka kaiwa jakunan kawai ci za su yi to wannan shi ma Malam Yusuf ya bayyana mana sun yi bincike akan wannan abun abinda dukkan malamai kusan suka yi ijma'i akai shine rashin halaccin haka don haka bai kamata a yi dakon jakuna a kai su gurin da za a ci ba wata kuma daga karkashin ma wata awanu alal birri wa taqwa kamar da yace wala ta'awanu alal ithmi wal udwan don haka sai an kai musu ci don haka bai kamata a kai musu ba saboda haka rashin halaccin haka shine wato ansa don haka bai halatta ba bai kamata a ce mutun yayi dakon jakuna ya kai su inda za a ci ba wallahu ta'ala alam wadannan sune abubuwan da suka gabata a baya sai kuma tambayoyin da aka turo a yanzu da zamu ci gaba da su insha Allah ta'ala ce wannan tambayar su cewa dangane da amana yace idan mutum yazo yayi magana da kai sai ya kasance wani abu ya faru mai kama da abun da ya fada maka shin mutum zai iya fada ba tare da kiran suna ba a matsayin misali wannan ya halatta kamar misali kace abunan akwai wani wanda ko kana magana akan ko harkar kasuwanci ko wani abun nan ko harkar mulki ko harkar zamantakewa na iyali ko zaman aure kace akwai wanda ma suka zo suka samu matsala iri kaza irin wannan matsalar da ake cikin ta yanzu amma da aka zo aka yi bayani sai aka gane cewa rashin gaskiya a guri kaza ne ba tare da ka kira sunan su baka fadi matsalar dai don a kara ta kara fitowa fili wannan ya halatta babu matsala wallahi wala wannan kuma yace tambayar sa ita ce yana wucewa a wani masallaci sai ga suna ta sallan tarawihi a zaune tambayar sa nan ita ce ya halarta ne hakan ko kuma dai yaya abun yake ma'ana akwai hujja ai da sai ka tsaya ka tambaye su amma wanda kai wa wanda ka samu suna sallah a zaune daban wanda kake tambaya daban to akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake magana cewa idza salla qu'udan fa sallu qu'udan illi man yayi sallah a zaune ma mu kuma ku zauna to ba mu sani ba wannan masallacin me ya kai su ga yin sallah a zaune ko wata kila wani uzuri ne bisbiro wa limamin su don haka ya zauna in ya zauna sai su zauna kamar da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa don haka wallahi alam amma ba mu sani ba aje a ƙara bayani a gurin masallacin yawa wallahi alam wannan kuma yace tambayar sa ita ce shin ya halatta dalibin FCE idan ya fita TP idan supervisor ya zo masa ya saya masa wani dan abu haka kamar irin lemon kwalba da sauransu a wannan bai halatta ba yau ya kamata ya saya masa ne lokacin da babu wata alaka ta zuwa ya duba shi a tsakanin su in girma malami ne ko kawai wata ran yana gidansa ka zo ka gaishe shi ka kawo masa kyauta wannan ya halatta amma sai lokacin da ya zo so ma duba ka matsayin dalibin project ka kawo masa kyauta wannan bai halatta ba, ko lokacin da ya so ma duba ka matsayin kafi ta TV zai zo wannan bai halatta ba. Yawa bai halatta mutum ya ci wannan ba, shi in ka bashi kai abin da bai halatta ba, shi ma kuma in ya ci bai halatta gare shi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kyautar ma'aikaci akan aikinsa ba a bashi, haka wannan ya haramta da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Duka wannan hanyoyi ne na fito da hanyar cin hanci da rashawa. Allah ya kiyaye. Wannan ce bayan yayi sallama da kuma addu'a, ce don Allah ya matsayin shiga masallaci yake ga macen da take al'ada, kamar misali jin tafsiri din nan, kamar misali jin tafsiri din nan da ake yi, ko kuma zaka ga wasu ko sun taho tare da kawayensu sai su jira kawayen nasu a cikin masallaci. Shin ya halatta? Mace mai al'ada ba za ta shiga cikin masallaci ba, in tana al'ada ba za ta shiga cikin masallaci ba. To amma bangaren da ake warewa inda mata suke shiga su yi sallah, wanda yake manne da jikin masallaci, hukuncinsa ɗaya ne da na masallaci, wallahu alam. Amma ƙwariyar masallaci mace ta shiga tana al'ada, wannan bai halatta ba. Malamai sun yi ta maganganu akan wannan, amma mafi magana mai ƙarfi mai hujja ita ce rashin halatta mace ta shiga masallaci in dai tana al'ada. To amma dai abun nan bangaren mata da ake zama shi ma wannan za a dauke shi musalla ne ko masallaci? In malamai sun dauke shi a matsayin masallaci ne, to bai halatta ta shiga ciki ta zauna ba. Ba za ta ji tafsiri tana ciki ba, amma za ta iya zama a waje ko gindin bishiya ko kuma jefin gini ba tare da ta shiga ciki ba, sai ta saurara. Amma inda mata suke ba a dauke shi a matsayin masallaci ba, a cewa shi musalla ne, to wallahu alam. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, abuna Ummu Atiyya radiyallahu ta'ala anha ta ce, suna fita masallacin Idi musallal Idi. Okay, ko da an dauke shi musallama ba za su shiga ciki ba, mace mai al'ada, ko an dauke shi musalla ba za ta shiga ba. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam, hadithin Ummu Atiyya radiyallahu ta'ala anha ta ce, suna fita sallan Idi maza da mata, hadda mata masu al'ada. Amma sai mata masu al'ada sai su ja gefe daga masallaci, daga musallan Idi ma ba ma ginin masallaci ba. To wallahu ta'ala alam. Don haka ta saurari tafsiri a waje insha Allah ta'ala yafi muhimmanci, wallahu alam. Sannan kuma wai abuna yau wannan tambaya an amsa ta, tambaya ta biyu an amsa irin ta daidai da yadda ta tambaya. Wannan tambaya ta gaba ce, assalamu alaikum wa rahmatullah. Yace mallam, a farkon suratul mu'minin Allah ya faɗi yanda sifofin mu'minai suke. To mallam, a yanzu idan mutum ya sifantu da da waɗannan sifofi, za a iya kiransa da mu'mini? Watakila ya je wanci a karatun baya ko cikin karatuttukan da ake an ambaci cewa ba dama kai jazama ka yanke mutum cewa kawai wane kaza ne, a'a. To koda mutum ka ganshi da sifofin mu'mini a yanzu haka, sai dai ka ce muna tsammanin wane mu'mini ne, wane ana kyautata zaton lalle mu'mini ne, nahsibuhu wallahu hasibu. Amma ba dama kai jazama cewa kai shi mu'mini ne. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Amma za ka cewa wane musulmi ne? Ni kaina ma zan iya cewa kaina ni musulmi ne, kuma ina alfahari da haka. Yawa, amma mutum ya ce wani mumini ne, a sai dai ya ce muna zaton wani mumini ne insha Allahu ta'ala. Ko da ya cika sifofin imani din, an ce me yasa kake zaton shi mumini ne? Kace ya cika sifofin imani na suratul mumini, da haka muke zaton shi mumini ne insha Allah, wallahu a'lam. Wannan mai tambaya ta gaba, bayan yayi sallama da fatan alkhairi, yace tambayar sa shine, ita ce, a kullun yana jin mutane suna ta sa'insa akan idan mutum yayi witri a cikin sallarsa na tarawihi, sai kaji ana ta musu akan cewa ya rufe sallarsa ko ya ta rufe sallarta na wannan ranar. A gaskiya abun yana rufe masa kai, yace kasancewa shi mai karancin ilimi ne, to sai ya rasa fatawar da zai ce akan wannan lamari ko akan wannan matsalar. Da fatan yana bukatan wai a warware masa wannan bayani. Idan mutum yayi sallan witri, an yi sallan tarawihi sai yayi witri, to ba zai sake yin witri ba. Da nassin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, la witrani fil laila, ba a sallan witri biyu a cikin dare. Amma ƙara nafila ya halatta. In mutum yana tsammanin zai tashi cikin dare ya ƙara nafila, to bai kamata ya yi witri ba, sai jinkirta witrin zuwa ƙarshen dare din. amma sai yana tunanin kokonto ne tayi iya tashi tayi kuma yadda ke jinsa a gaje ko kuma ya saba yawanci in ya kwanta gaskiya ba zai iya tashi ba sai Allah ya taimake shi kuma sai ya tashi kuma alhali an yi witiri da shi don yana tsoron ba zai tashi ba to wannan witirin da aka yi bai hana ya ƙara nafilfili ba zai iya ƙara nafila sannan ba zai sake witiri ba amma in yana da tabbacin kashi abunan mai tsoka cewa zai farka ko zai tashi ko kuma ba zai yi bacci ba zai ƙara nafila an jima to wannan ya kamata ya jinkirta witirin sai ƙarshen dare saboda nassin hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ij'alu akhira ma tusalluna fil layli witra ko kuma ij'alu akhira salatikum fil layli witra au kama qala sallallahu alaihi wasallam ko sanya ƙarshen abin da zaku sallata shine witiri in mutum yayi witiri ya rufe in yayi shi a ƙarshen sallolin sa wallahu ta'ala alam amma mutum ya samu dama bayan witiri a farkon dare ya samu daman yin nafila in ya ƙara bai laifi ba wallahu alam wannan kuma yace bayan yayi sallama tambayarsa anan ita ce yace shi ya wayi gari tambaya ta ita ce malam ba mu yi abincin dare ba ballantana ma na asuba in ji shi ba su yi abincin dare balle na asuba yace ba su da abin sufur sai matarsa ta ce ita kam ba za ta dau azumi ba har ga Allah ba za ta dau azumi ba sai da safe kawai sai ta ce tana azumi ma'ana da safe ta ce ta dauka malam yana so a masa ƙarin bayani menene hukuncin azuminta azumi kamar yadda yake shine da daddare ake daukar niyan azumi azumin watan ramadan niyya ɗaya tana isan masa in an dauka tun farkon ramadan wannan shine maganan mafi yawan malamai musamman magabata zai ce akwai sashin malamai da suke tafiya da sashin muhaddithin su ma sun tafi kan cewa a ba kowane dare sai an yi niyya amma wannan abuna akwai nau'i na takalluf sannan kuma abuna azumi an dauke shi kawai kaman gini ɗaya ne haka watan azumi ne in mutum ya niyya tun farko ya isan masa har ƙarshen azumi wannan shine maganar mafi yawan malamai to amma ita ta aje niyya cewa da tayi ba za ta dau azumi ba duk aikin ibadan da aka yi masa niyya sai wani abu ya zo ko ya tabbata ko bai tabbata ba na tunanin rusa wannan niyya ma'ana na tunanin bata wannan aikin to niyyan ta rushe ma'ana yanzu mutum ya dau niyyan azumi an yi azumi biyar sai ce kai yana ga gobe din nan ba zai azumi ba saboda wani uzuri to cewa kawai gobe din nan ba zai azumi ba to ya rusa wancan niyyan da ya yi tun farko in yayi niyyan goben zai yi azumin to sai ya sake niyya na sauran kwanakin da zai yi kamar misali ana sallah mutum sun yi alkawari da wani zai bugo masa waya saboda wani bayani mai muhimmanci tsakanin su yana jira a bugo waya yace zai bugo masa waya ɗaya saura kwata ko ɗaya saura minti goma sai bai bugo ba su kuma ɗaya suke tada sallah an kambara kawai sai ji wayarsa tana girrrr tana motsi sai ya tuno cewa alkawarin su da wancan ne sai ya azaman yanke sallah ya je ya amsa wannan wayan saboda muhimmancin ta sai ya ce kai sallah ta fi karfin haka sai ya ci gaba da sallah sallarsa ta baci azaman niyyan da yayi ne ya yanke sallah ya je ya amsa wannan wayan ta rusa niyyar sallar da yake cikin ta saboda haka daga zaran mutum yayi azaman bata wata ibada wacce ake yin ta da niyya koda bai yi abun ba to niyyarsa ta baci an gane to saboda haka wannan abun Al-Hafiz Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala ya ambaci wannan karkashin hadisin innamal a'malu bin niyyat duk wani aiki sai da niyya haka niyyan ta ya riga ya baci sai ta sake niyya wato cikin dare wallahu ta'ala alam ba ma'ana sai ta yi niyya kafin alfijir yake to amma tunda har alfijir yake to don haka za ta rama azumi guda sannan kuma za ta kame baki akan wannan saboda uzuri ne na rashin abinci da makamantansu da suke ciki wallahu alam mai tambaya ta gaba bayan ya yi sallama ya ce ya kuma yi addu'an alkhairi ya ce yana tambaya menene hukuncin wanda ya ce a raba gadon mahaifinsa a bashi bayan kuma mahaifin nasa bai rasu ba wannan ya abu ne wato ma'ana yana bukatun ya ga cewa mahaifinsa ya rasu ko ba shi da wata alaka da mahaifinsa sai don rayuwar duniya da abun duniya don haka yana fifita abun duniya akan rayuwar mahaifinsa wannan wata kila sai a bincika ko lafiyarsa kalau ko kuma ya sha wani abu ne bai sani ba yau amma mai lafiya ba zai fadi wannan ba lafiyayye ko da ba mutumin kirki bane lafiyayye ko ba mutumin kirki ba da waya ya fadi wannan saboda haka wannan wata kila akwai matsala tattare da shi shi yasa ya kai shi ga wannan Allahu a'lam wannan bayan yayi sallama shi kuma mai tambaya ta gaba bayan yayi sallama da fatan alkhairi bismillah yace na farko malam menene in an bada hutu sai a rubuta musu wato yace shi na farko shi malami ne in an bada hutu sai a rubuta musu abincin yan makaranta da ya rage sai a raba musu ne fashi shi malami ne in an yi hutu sai a raba musu abincin yan makaranta da ya rage a sto in ya ki karba sai su ce mishi sai su ce masa a shi waye to in ya karba sai ya bada shi sadaka sai bada shi sadaka a shi baya ci to ya matsayin wannan a yayi me matsayin sa bai halatta ba bai halatta a raba ragowan abincin yan makaranta wa malamai ba abincin malamai daban abincin yan makaranta wannan gwamnati ne ta sayo kuma na yan makaranta ne dukkan yan makaranta suna da haƙi da wanda za a ba admission nan gaba da wanda suke cikin makaranta suna da haƙi haka bai halatta wani ya amfani da wannan daman ya diba ya tafi da shi ba haramun ne bai halatta ba ko kadan wannan haramun ne haka maganan su kuma da suke cewa kai waye ne dama wannan talbis iblis ne mutum idan yana cikin barna yafi so kai tarayya da shi cikin barna in yaga kai ka ware kanka ka ce ba za ka karawa sai ka rinka bashi tsoro haka baya son ya rinka ganin haka sai maka barazana ya gani haka sai a ji tsoron Allah a tsaya ayi musu wazi ayi musu wazi a ce wannan haramun ne ba wanda zai yayi sai ya saka ka ce haramun ba la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq ba a biyayya ga wani mutum wanda Allah ya halice cikin sabawa mahalici haka Allah subhanahu wataala ya hana abu don haka ba za ka biyayya mutane akan wannan al'amari ba a tambayar su ta biyu ma ina gabatar da wani sai mai tambaya ta gaba yace malam mace ce azumi ya kama tana jinin haila kuma dama tana shayarwa bayan jinin ta ya dauke sai ta fara azumin amma takan yi tana hutawa saboda shayarwa malam ya za ta rama wadda ta sha lokacin haila da kuma wadda ta sha saboda shayarwa dukansu za ta rama su ne yadda ake rama azumi ana idan bayan azumi ta samu lafiya ta samu kubuta daga uzurin da yake tattare da ita kawai shikenan sai ta ci gaba da biyan azumi wannan shine abun da yake magana mafi karfi akan abunan mata masu shayarwa da masu juna wallahi ta'ala alam wannan bayan yayi sallama da fatan alkhairi yace malam tsohuwa ce ake binta bashi tun zamanin da lokacin da ake zamanin da ake amfani da pounds a Nigeria misalin kudin shine fam 2.10 abin tambaya shine yaya za ta biya wannan kudin za ta biya daidai yanda ta karba a da din ne ko kuma yaya fam 2.10 nawa ne fam 2.10 fam 2 in an ce a yan shekarun baya suna cewa fan kaza har zamanin da ake amfani da naira ma sai ka ji ana cewa fan ɗaya naira biyu ake cewa naira biyar kenan fan 2.10 yawa ai amma kuma suna kiran fan in sun ce fan ɗaya yadda ake canjan fan ɗin suke fada fan ɗaya ba shi ne naira biyu ba yawwa fan ɗaya naira biyu in aka ce fan 2.10 naira biyar kenan yawwa to naira biyar za ta biya har a yanzu idan za ta biya naira ɗaya za ta biya naira biyar za ta biya shi bashi komin canjawan yanayi ko shekara dubu ne sai mutun ya baka bashin naira dubu a wancan lokacin to duk canjawa da faduwan value din naira dubu din in aka zo naira dubu zaka biya don haka ana canja fan daya naira biyu don haka tace fan biyu da goma ta karba bashi a wancan lokacin naira biyar kenan to naira biyar bata canja ba don haka har yanzu naira biyar za ta biya don haka idan an tayi ko za a biya naira biyar ne kudin da ake binta bashi wallahi ta'ala alam kari akan wannan haramun ne a kara naira daya akan naira biyar haramun ne tambaya ta biyu dadewan lokaci ma'ana baya canja bashi baya sa ya karu ko ya rabu tambaya ta biyu ce ana binta bashi amma rashin lafiya ta da kuma rashin kudi bai sa ta biya ba har ya zamana cewa a yanzu ba san inda mutumin yake ba ya mutu ne ko yana raye ta kuma tuntubi yan uwansa da dai wanda ta sani mana mutum ana bin sa bashi bai samu ya biya ba har wanda yake bin sa bashi ya rasu tunda tace ta tuntubi yan uwan za ta ba wannan kudin za a iya samu magadansa sai a basu haka in magadansa su za a ba wadannan kudi ko da shi baya nan idan su duk abin da suka yi da shi shikenan inda ba magada ba kowa ne sai a yi sadaka a madadin sa kuma in ya fito daga baya sai a biya shi kudin sa amma an ce an yi sadaka ya ce eh lallai ya karbi wannan sadaka din shikenan wallahi ta'ala alam me tambaya na gaba bayan yayi sallama shi ma da fatan alkhairi yace tambayar sa ita ce mutun ne yana da mata guda biyu kuma matan nan suna da yara sai Allah ya yi wa ɗaya daga cikin su matan rasuwa sai mijin ya saida dukkan kaddarorinta yayi gini da shi wannan kudin kaddarorin idan yaranta suka tambaye shi gadon su sai ya ce da ita da dukiyarta da su yaran gaba daya duka mallakan sa ne me ingancin haka lalle hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa da dukiyar da dada mallakan uba ne amma ba a wannan muhallin ne ake sa wannan hadisin doka lokacin da ta rasu dukiyarta ya zama na gado za a zo gurin mahukunta su raba gado ga waɗanda suke gadonta su waye suke ta bari a bai waɗanda za su gaje ta sai a raba shi miji yana da matsayin abun da zai gada a cikin gadonta ƴaƴa suna da matsayi mazan su da matan su in tana da iyaye suna da matsayin da za su gada a cikin gadonta don haka sai a raba gado gaba daya in an raba gado to anan shi da ƴaƴansa kuma sai su daidaita abin da za su daidaita tsakaninsa da su akan dukiyoyin su amma babin karban dukiyan ƴaƴa a harkan zalunci wannan kuma wani abu ne daban mana mutun ya zalunci ƴaƴan mana ya gina gida don ya matakila ya maida dukiyar ta zuwa ga wani daki sai za Allah subhanahu wataala wannan ko wasiya mutun yake lokacin da zai rasu faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma alayhi mutun ne yana kokarin rasuwa sai yana wata wasiya sai ka fahimci a cikin wasiyar sa ya karkatar da dukiyar sa zuwa ga wani bangare ko ya karkatar da dukiyar sa zuwa ga wasu wanda ba su da gado bai kamata a zartar da wannan wasiyar ba sai ka gyara ta ka dawo da ita yadda zai zama masa daidai lahirar sa sannan kuma maslaha ga wannan al'umma da ya bari a baya to wanda yayi haka ya saba wasiyar mai wasiya faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma alayhi daka wannan abun da yake so yayi akwai wani abu na bangaren karkacewa da kuma ta'addanci ga rayuwar wayansu saboda haka bai kamata ba don haka gado ya dace a raba wallahi ta'ala alam mai tambaya na gaba bayan yayi sallama yace mutun ne ya san cewa mutun yana sato kudi a wajen aikin sa ko a shagon mai gidansa ko kuma a wajen mai gidansa ko a shagon ogansa to in ya bawa mutun kyautan kudi zai iya ci shi kuma kullun yana cewa wai an bashi kudin ne amma a gaskiyar magana a gaskiyar lamari satuwaye inda ka tabbata cewa mutun satuwaye in ya baka kudi bai kamata ka karba ba duk wani wanda ka tabbatar cewa harkar sa ta haramun ne kuma ka masa nasiha yake gyara bai halatta ka karbi kudi a gurin sa ba duk kudin da ya samu shi ta wannan hanya ya kamata karkace mutum aikin sa dafa giya ko harkar giya ko dakon giya ko aikin giya ko kuma sato kudin talakawa ka tabbata sato wa yake yi in ya baka kudi bai halatar karba ba, amma in baka tabbatar bane kawai zato ake yi, to wannan kuma baka da hujja. Wallahu ta'ala a'lam. Wannan bayan yayi sallama da fatan alkhairi, bayan yayi sallama ce tambayarsa ita ce menene matsayin musulmi ahlus sunna wanda yake magana da waɗanda ba musulmai ba, yana magana da su amma kuma baya magana da ƴan shi'a, menene matsayinsa a musulunci? Matsayinsa a musulunci, musulmi ahlus sunna ya halatta zai iya magana da wanda ba musulmai ba, ya halatta ma ayi hulla da wanda ba musulmai ba, ya halatta a saya a sayar musu, ya halatta a basu bashi, ya halatta a karbi bashi a gurin su, ya halatta a ziyarce su in basu da lafiya, ya halatta ayi duk wannan. Haka nan ƴan shi'a za a iya mu'amala da su idan ba a tsoron za su ɓadda mutum, idan mutum yana kullum kawai tallan shi'an yake don ya ɓata ma aƙida, wannan za ka yanke mu'amala da shi, amma kawai mu'amala ta haka kawai a gaisa abu nan, wannan babu laifi. Sai dai kuma a babin izza ta musulunci, ma'ana ka ƙyamaci mutum kawai don yana zagin sahabbai, wannan babu laifi cikin haka. Yau ka zo ka kau da kai gabarinsa saboda mai zagin sahabbai ne, a'a shi ne, wannan babu komai a kan wannan, babu laifi saboda ka wa'azantar da shi. Amma mu'amala ta haka kawai a gaisa da su ɗan shi'a ne ko wani abu, wannan babu laifi. Wallahu ta'ala alam. Haka nan wanda ba musulmi ba duk za a iya gaisawa da shi, babu laifi. Wallahu alam. Sai mai tambaya ta gaban yayi sallama da fatan alkhairi yace shine idan yana sallah wasu lokuta sai gabansa ya tashi, sai al'auransa ya tashi, ko babu wani tunani da yayi, bare ma yace ko sha'awa ne ko wani abu, kuma yana masa haka yawanci a lokacin sallar asuba ko lokacin sallar dare, to me hukuncin sallar sa? Malamai fuqaha sun yi magana, alwala bata warwarewa bil in'ad, kuma sallah ma bata kubucewa wanda ba tinowa ba tunani yayi ba ba komai ba. To da haka don al'agabansa ya abuna ya tashi ko al'auransa ya tashi, wannan babu wani abu a cikin sallar sa, zai ci gaba da sallah ba tunani yake ba komai ba, kuma alwalansa tana nan. Wallahu a'lam. Wannan bayan yayi sallama yace ya kuma yi fatan alkhairi, sai ce mahaifiyarsa ce suke samun matsala da yayanta, wato mana kawunsu, kamar yadda ya rubuta yace sai ta ce duk ɗanta ko ƴarta bata yafe ba su je gidansa, wato gidan kawun nasu. Menene abun yi anan a shar'ance shari'a? Kar su je ne ko kuma ya za su yi? Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da sadar da zumunci, ita kuma tana kokarin yanke zumunci, to anan ta yi karo da abin da Allah ya yi umarni. Za ka sai a yi ta mata nasiha, a yi ta mata wa'azi, sai ku dinga zuwa a ɓoye kuma kullum ku zo ku yi mata wa'azi, saboda kar ta yi fishi da ku kuna zuwa a ɓoye, amma ba za ku bi umarninta ku ki zuwa gurin ƴan uwanku saboda ta ce kar a je ba. Wannan yanke zumunci ne, yanke zumunci haramun ne. Saboda haka za a rinka zuwa abinan, ita kuma a rinka mata wa'azi har ta gane, insha Allah ta'ala. Muna ba ta Allah ya sa mu dace. Yace a ja hankalin mutane, abinda ya faɗa na biyu, a ja hankalin mutane wurin yanda ake hada sahu wajen sallah. Muna fatan Allah ya sa a gyara wajen hada sahu. Masallatai da yawa wani sai zaka ga ana sakaci wajen hada sahu yadda ya dace. Allah ya sa a gyara, ya kamata a gyara. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsawa sosai wajen hada sahu, ko sahu ya karkace ko wani abun nan. Har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura kirjin wani lokacin da ya ga kirjinsa ne ma kawai ya danyo gaba ya abun nan, saboda haka bai dace ba. Kuma yakan ce wasuddil khalal, yana cewa tarasu sawu suhubakum wasuddil khalal itadilu da makamantansu. To wannan ya nuna wajabcin daidaita sawu, kuma yakan tsaya ya dau lokaci yana daidaita su. Wallahu ta'ala a'lam. Wannan bayan yayi sallama da kuma fatan alkhairi yace mutum ne yake aikata sabo kaba'ira sai ya tuba taubatan nasuha, kamar yadda ya rubuta. To malam yace tambayarsa anan ita ce shin ranar tashin alkiyama, ranar gobe kiyama, gaban da suka yi aikin sabon za su yi magana akan sabon da ya aikata? Sannan kuma ranar gobe kiyama za a nuna masa hoto ko video na lokacin da yake aikata wannan sabo din bayan ya tuba taubatan nasuha? Ai ko mutum ma in kace ka tuba yace ya yafe ma, yawanci shikenan ya wuce. Balle Allah subhanahu wataala, ai in dai mutum ya tuba to gabai ko ba za su faɗi abinda mutum ya riga ya tuba kansu ba. At-ta'ibu minaz zamb kaman la zamba lahu, wanda ya tuba daga zunubi kaman bai taba yin zunubin bane, in dai ya tuba kamar yadda ka rubuta ma taubatan nasuha. haka kawai ba wani abu da za a yi insha Allah ta'ala. Allah ya yafe masa. Abin da ake nema shine a tuba kafin lokaci ya kure. Allah ya samu, Allah ya yafe mana. Wannan bayan ya yi sallama yace a yayansa ne Allah ya karbi rayuwarsa, yana kan aikin custom kamar yadda ya rubuta. To an karbo wasu daga cikin kudinsa wadda suka kai kamar naira miliyan daya, amma an ajiye ba a rabawa magada ba, saboda ana nan ana kan processing karbo sauran kudin nasa. To shin malam, su kudin nan da suke ajiye za a fitar musu da zakka ne ko kuwa ba za a fitar musu da zakka ba? Ai wannan kudin miliyan guda din karshenta in aka kacancana ta wani gurin ma za ta dawo miliyan 50,000 ne. Saboda me tana nan a matsayin miliyan guda ne, amma ba ta mutum daya ba, don haka ba miliyan bace ita, miliyan ce kafin a raba ta. Don haka sai ya zamanto mulkan kamilan ake fitarwa zakka, mallakan mutum kuma ya mallaki nisabi din yayi kewaya shekara guda, kuma ana kasuwanci da su. Amma wannan duk yanzu an karbo ne kawai an aje, don haka ba zakka akan waɗannan kudaden, don ba na mutum daya bane. Wallahu ta'ala ala. Wannan kuma bayan yayi sallama yace yana so a masa ƙarin bayani akan abin da mutum ya kamata yayi a yayin da mutum ya dago daga abunan ruku'u zuwa sujjada. Shin malam, hannayensa ne ya kamata su fara taba ƙasa ko dai gurori? Don naga malam yana fara sa hannayensa ne kafin gurori, sannan ina ganin da yawa kuma daga cikin abunan matasan wannan jami'ar suna fara sa gwiwoyinsu kafin hannaye, ma'ana sun yi sabani da limaminsu kenan, kake gani ko? Wanne za ka zaɓa sai ka duba ka gani. To nassin hadisi ne ya sa malamai suka yi sabani akan wannan, wasu suka ce da gwiwa ya kamata a yi sa, gargarin abunan ƙoƙarin fassara hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana isan raƙumi ana auna abu ne da abun da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga misali da shi. Durƙushewar raƙumi gwiwa ne yake fara isa, koko abunan ƙafafuwa ne suke fara isa? Ƙafan gaban raƙumi gwiwa ne sunan gwiwansa, ko kuma a matsayin hannu suke a gurin ɗan adam? Ƙafafuwar raƙumi na gaba a matsayin hannu suke a matsayin ɗan adam, ko a matsayin gwiwa suke a matsayin ɗan adam? To wannan shi ne ya sanya malamai suka yi sabani. Yawa, don haka in ka ga mutum ya isa da gwiwa, to shi yana bin wanda suka ce da gwiwa za a isa. Amma mafi ƙarfin magana a gurin malamai magabata shine da hannu ake isa. Tasowa kuma ƙafa gwiwa suke fara barin ƙasa kafin hannu ya bar ƙasa, ba hannu yake fara barin ƙasa kafin gwiwa ya bar ƙasa ba. Wanda zaka ga wasu hannu yake fara barin ƙasa, gwiwa yake a kunna. Wallahu ta'ala alam. So wannan duka wajen dafa ƙasa kenan in za a taso. Gwiwa abunan hannu ake dafa ƙasa, ƙafa ta fara tashi. Ma'ana hannu suna ƙasa, haka nan kuma hannun yake fara isa ƙasa kafin gwiwa ta isa. Wannan shine kauli mafi yawan ƙarfin malamai magabata wanda suke na nesa can, abuna mafi ƙarfin magana wallahu ta'ala alam. Amma akwai wanda suka tafi kan cewa gwiwan za a fara isa, haka kuma in za a tashi ma gwiwan ce ta bayan tasowa. Shi yasa watakila kake ganin ɗalibai din suke yin wancan, shi yasa kuma shi kake ga abunan din yake yin can. Wallahu alam. Wannan bayan ya yi sallama shi kuma ya ce da fatan, bayan ya yi fatan alkhairi ya ce tambayarsa ita ce shin tambayarsa anan shin ka yi magana akan dying, ya ce suna son gashinsu ya yi baƙi ne, su gashinsu baƙi ne, to amma suna son gashin ya ƙara yin baƙi, yana ƙara wa gashin baƙi ne su dying ɗin da suke yi, kuma sannan yana shining. To amma amma gashinsu ba fari ba ne, ma'ana gashinsu dama can baƙi ne, sai suke yi masa dying ya ƙara baƙi kuma ya rinka shining saboda tsabar gaye. Amma ba aka yi rubuta ba, ni ne nake fahimtar haka. Yace to malam, me hukuncin wannan? Ai ya ƙara baƙi, don haka an rina shi. In dai a rina shi da baƙi ne, bai kamata ba, bai halatta ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana haka, duk da cewa tsawon ya fi tafiya akan wanda gashin sa ya zama fari ne gaba daya. In gashin mutum ya zama fari gaba daya, me da shi baki, wannan haramun ne. Ku kuma bai kamata ku ƙara wa gashin ku baki ba, sai ku bar shi baki yadda ya kamata, a yadda Allah ya halice shi. Kar ku fada cikin waɗanda suke gayyara halittan Allah, musamman da yin launin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a canja baki a fari. Daga da tunda ku na ku baki ne, kuma bakin kuke so, shike ne ku bar shi haka. Yawa, saboda haka wallahi ta'ala alam, bai kamata a ƙara ba, bai kamata a ƙara rina gashi don baki ne ya ƙara zama baki ko yana shanin ba. Ka bar shi haka kawai, karkara zana, wallahi alam. Wannan ita tambayar sa nan ita ce, a shi yana kasuwanci ne. Yace mallan tambaya ta anan shine, ni abuna shi yana kasuwanci ne da kungiya, wato cooperative a turance, kamar yadda ya rubuta. Yace sukan sayi kayan masarufi a wajensa wa mambobinsu, mambobinsu kuma sukan zo wajensu wajensa su karbi kayan masarufi, sannan kuma wasu lokutan su mambobin sukan ce masa cewa su kudi suke so, ba kayan masarufi ba. To idan sun zo karba, idan sun zo karban kudin, yakan rage wasu kudi daga cikin yadda su kungiya suka sayi kayan, sai ya dauka ya baiwa mamba. Yace misali anan shine, kungiya ta saya wa mamba kayan naira 1,015, sannan kuma idan kungiya ta tashi biyan sa kudin, za ta biya shi ne naira 1,015, kamar yadda ta dauka naira 1,015. Sannan shi kuma sai ya bashi kudi, in bashin kudi ya zo karba, sai ya bashi kudin naira 1,010, sai ya yanke naira 5,000. To menene matsayin wannan naira 5,000 din a musulunce da yake karawa ko yake karba? Wannan naira 5,000 haramun ce. Muna maraba da isowan mai martaba, mai girma mai martaba, sarkin Gombe, wato uban kasa, Alhaji Abubakar Shehu Abubakar na uku, ko in ce Alhaji Dr. Shehu Abubakar, Alhaji Dr. Abubakar Shehu Abubakar na uku. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alkhairi da isowa dai. Abunan wannan naira 5,000 da ka ƙara, ko kuma mutum ya ƙara akan wannan kuɗi, haramun ne, bai halatta ba. Wannan yayi kama da abunan, ko kuma shine ma asalin bai'ul ina, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace haramun ne. Yace in al'umma bata daina yin irin wannan kasuwancin ba, to lalle ana tsammanin a dora mata makaskantanta akanta, su zo suna addu'a, Allah ba zai karbi addu'an su ba. Wannan kasuwanci ne wanda yake cike da haramun, bai halatta a yi shi ba. Mutum ya bada abuna kamar yadda ya buga misali, don haka wannan naira 5,000 haramun ce, don haka bai halatta ba mutum ya amfani da ita, don haka sai ya dakatar da wannan kasuwanci da yake. Muna fatan Allah ya samu dace. Mai tambaya na gaba yace, tambayar sa anan ita ce, ya taba jin wani tafsiri da aka ce idan wani musulmi yayi ridda, za a bashi kwana 3, in har bai koma musulunci ba, to ya halatta shari'a ta kashe shi. Sannan ƴan uwansa musulmai ba za su gaje shi ba, sai dai waɗanda ya koma addinin su, su ne za su gaje shi, saboda musulmi baya gadon wanda ba musulmi ba, haka wanda ba musulmi ba baya gadon musulmi. Wannan nassin hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, musulmi baya gadon wanda ba musulmi ba, haka kuma wanda ba musulmi ba baya gadon musulmi. To anan yace, tambayar sa ita ce, in har ana da tabbacin cewa in an bar musu gadon suna iya yakan musulunci da shi, ba za a iya bar musu wannan gado? To abinda muke so mutum ya gane anan shine, shi fa musulunci ba dukiya ce damuwar sa ba. Ai, rayuwar wancan mutumin a matsayin musulmi ita tafi muhimmanci a gurin Allah subhanahu wataala. Don haka dukiya ba ita bace damuwar Allah subhanahu wataala. don haka dukiyar sa koda za a bada ita ga wanda ba musulmi ba su yaki musulunci wannan dukiyar haramun ce musulmai su gaje shi so da shi ba musulmi bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta musulmi ya gaji wanda ba musulmi ba don haka a matsayin sa na ba musulmi ba dukiyar sa ta wadanda ba musulmai ba ce don haka ba mai wani hali da zai sa a dauko dukiyar sa don ana jin tsoron ƴan uwansa wanda ba musulmai ba da ya koma cikin su za su yaki musulunci a duk abin da suka yi da wannan dukiya ya rage nasu amma musulmi ba zai kwadayin wannan dukiya ba alhali ta fito daga wanda ba musulmi ba ko kuma ta fito daga wanda ya ridda ya bar musulunci don haka kasancewarsa musulmi yafi muhimmanci a gurin al'umma haka kuma Allah yake so amma tun da ya ridda dukiyarsa ba a bukatanta don haka sai a bar su su raba dukiyarsu yadda suke so musulunci shine wanda ya sama ya shar'anta yin gado don haka kasancewarsa musulmi shi yasa ma ake maganar gado a tattare da shi da zaran ya zama ba musulmi ba shari'ar gado ba ta hau kansa ba doka yau za ku tsaya kuna tunanin ina dukiyarsa za ta je doka dukiyarsa duk inda ta je shikenan wannan ya rage nata kuma ya rage na mutanen da suke tare da shi waɗanda ba musulmi ba musulmi kuma ya ji da wanda yake na cikin addininsa wannan shine wallahu ta'ala alam wannan mai tambaya yace bayan yayi agunan sallama yace mutum ne ya fitar da zakka sai ya baka alhali kuma yana binka kudi daman kuma zakkan 10,000 ne ya ba wa mutum to kuma yana bin mutum 5,000 sai yace ka bashi kudin sa sai ka dauka a cikin wanda ya baka a matsayin zakka sai ka bashi alhali shi kuma ya san banda kudin da ya baka na zakkan baka da wani kudi kuma yace ka bashi sai ka bashi malam me hukuncin wannan zakkar tasa zakkar sa tayi ai ya taimake ka malam kai da ka samu rara baka da kokobo ya baka 10,000 yace ba ni 5,000 dina saboda ya wata kila ya lura da cewa kana da yawan wasa da kudi kaza akwai wadanda ba su da financial discipline da zaran kudi ya shigo ko ta dinga ga kawai sai ya fita ba ta hanyoyin da suka kamata ba ko kuma ko da ta hanyoyin da suka kamata ne sai mutum ya wuce gona da iri wajen kashe su duka wannan musulunci bai goyi bayan haka ba don haka da ya ga yadda abun yake kuma ka cancanci zakka a fahimtar sa don kana cikin wanda bashi ya dabaibaye su sai ya baka zakka in ba ya tsaya a tsayin daka ba ba za ka tuna da wannan bashin ba za ka je ne ka wata kila wani ma yana iya sayo ko alewa ya ce bari ya kai wa yara kaga wannan akwai matsala tattare da shi ko sai wani abu kawai na maiko ko wani abu nan a lokacin da akwai wasu muhimman abubuwa a kansa to anan tsayawa da yace ka bashi 5,000 malamai sun yi bayani akan wannan an taba tambayar shehunan malamai irin wannan tambaya ne suka ce ya halatta gare shi zai iya tsayawa ka bashi dama a ce 10,000 yake binka sai baka 10,000 zakka ta zama taka sai ce amma wannan binka bashi 10,000 zan same ta a bani sai ka bashi 10,000 sa zakkar sa tayi kuma ka huta ka sauke bashi yau balle ma ga raran 5,000 sai ka je kai shirin sai wa iyalai abinci insha Allah ta'ala wallahu ta'ala ala zakkar sa tayi wannan bayan yayi sallama yayi dogon bayani na takarda ya kuma yi fatan alkhairi yace tambayar sa anan ita ce a mahaifinsu ya kasance baya barin iyayensu mata su sada zumunci ba sa sada zumunci ga illahirin danginsu gaba daya haka kuma ƴaƴansa ya hana ƴaƴan ma gaba dayansu yace kuma malam shi ma haka yake duk da cewa mu mukan fake kamar yadda ya rubuto mu mukan fake mu yi sada zumunci din a ba tare da ya sani ba yace amma babban damuwansu anan shine duk wanda yazo daga cikin dangi yazo gidansu idan an zo koda cin abinci za a yi duk da su ba sa zuwa gidan amma akan samu wani yazo to amma shi idan yazo sai kori wancan ne sai kori wanda yazo to sun kasance daban daga cikin dangoginsu mana daga cikin family kamar yadda ya rubuta duk da cewa wasu suna musu uzuri saboda sun san halin da ake ciki sun san kuma matsalar cewa daga wajensa ne shi mahaifinsu yace malam meye matsayin yin hakan da kuma hukuncin mai yin hakan yace kuma malam wace shawara zaka bayar malam yana sauraron karatunka a yanzu haka to gaskiya anan yawanci dottijai sune zasu taka rawan da ya dace. Akwai dottijai a cikin dangi, a kowane dangi, kuma akwai dottijai a anguwa. Wani sai akan samu mutum, duk mutumin da kake tare da shi, malamai suka ce ko malaminka mai karantar da kai, in kana tare da malamai daban-daban to dole ka shirya. Akwai ma akwai jafa'in malami wanda lada ake samu wajen hakuri akan yanayin sa. Wani malamin yana da fishi, yana da fada, yana da komai, to dole kai hakuri in kana son ilimi a gurin sa. To idan kuka zauna da mutane a anguwa, kowa ya kamata a karance shi. Akwai wanda shi a ɗabi'ar sa yana da fada, akwai wanda shi kuma a ɗabi'ar sa yana da kaza, yana da kunci, ko yana da wani abu makamancin haka. Akwai wanda kuma yana da matsala a lafiyar sa, kar a rinka masa hukunci a matsayin lafiyayyen mutum. In kuka dauka lafiyayye ne shi, kuna ta masa hukunci, to duk sai ku kasa yin komai, shi ko ku shiga cikin haƙƙin sa ba tare da kun ankara ba. To wataƙila a bincika mutumin da za a wayi gari duk dangin sa ya hana kowa zuwa gurin dangin, kuma in dangin ma yazo ya kore shi, to wataƙila akwai matsala. In kuma ba, in kuma lafiyar sa ƙalau, to wataƙila su wa'innan dangi din akwai abin da suka masa. In akwai abin da suka masa ya rike, to sai a zo a gaya musu cewa gaskiya abu kaza da kuka masa shine ya kawo. Doka in an bincika aka gane sun yi masa wani abu ne, to sai su zo su bashi hakuri. Don bai kamata su daura masa laifi alhali su suka yi laifi ba. Wani baya hucewa da wuri akan abin da yake kai. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mutane tsarin hawa-hawan su da ajizuwan su. Akwai wanda in yayi fishi baya saukowa. Yana fishi da wuri amma baya saukowa da wuri, wannan shine mafi sharrin mutane. Amma me wanda baya fishi da wuri amma kuma in yayi fishin ma da wuri yake saukowa, shi yafi kowa, shine mafi alkhairin mutane. To amma kowanne ana so ka mu'amalance shi yadda yake. Wataƙila yayi fishi ne bai sauko ba saboda abun da dangi suka yi masa. To in dangi sun yi masa laifi ne, sai a bincika a gani. Wataƙila sun yi masa laifi sai a sasanta. Don haka ku bincika, wannan shine shawarin da zamu bayar. In kun bincika sai a sa dottijai a tsakani. Akwai dottijai a anguwa, akwai dottijai a cikin dangi din, har zuwa limamai inda yake sallah. Insha Allah ta'ala wannan zai sa in an gane abun nan, in an gane abun da ake ciki, sai a zartar da abun da ya kamata a zauna a sasanta, a kuma yi masa bayani yadda ya kamata, wallahu ta'ala alam. Amma bai kamata abun in ya kai irin wannan tsanani din a biye shi akan haka ba, dole akwai dalili insha Allah ta'ala. Ko dalili daga dangin, ko ba a fahimci haka ba, ko kuma dalili daga lafiyarsa, don haka ya kamata a bincika wannan. Muna fata Allah ya sa a gane, wallahu ta'ala alam. Kasancewar takaddu saura ɗan kaɗan, amma kaɗan ɗin kuma da yawa, ba mu san ko meye abuna an so sun su zai zama ba. Kuma sannan an ja lokaci, an ɗau awa guda duka kawai tambayoyi ake ansawa. Akwai aya ɗaya da ta saura wanda ya kamata mu fassara ta, ko da tarjuma ne, ita ce insha Allah ta'ala a yanzu za a karanta a fassara ta. Tambayoyi insha Allah ta'ala sauran waɗanda su saura ɗan kaɗan ne, za a iya kai su ko da guraren kowane malamai insha Allah ta'ala a gaba. In kuma Allah ya sa wani lokaci muka samu dama, ana iya karanta su a gurin tambayoyin da muka samu daman karanta tambayoyi, shikenan sai a bayyana su in masu suna na. In kuma kuka ga a ajiye su, in Allah ya sa muna raye, baɗi a fara da su, wallahu ta'ala alam. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya taimake mu, Allah ya sa mu dace. Za a karanta aya ta 20-37 a cikin suratul Anfal, sai a fassara ta a cikin takaitaccen lokaci insha Allah.
بسم الله الرحمن الرحيم يميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيحكمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون.
Allah subhanahu wata'ala ayan da ta gabata ya bayyana cewa kafirai sukan ciyar da dukiyoyinsu don su toshe tafarkin addinin Allah, amma duk abin da za su yi na ciyar da dukiya za su ciyar ne sai ya zama asara kawai suka yi na dukiyar, sannan za a rinjaye su. Kuma Allah ya tabbatar da cewa kafirai makomasu wutar jahannama ne, nan za a taro su matukar ba su yi imani ba, suka tuba har suka mutu akan kafirci, to wannan shine makomasu. In sun tuba kuma Allah ya yafe musu. Allah ce yakan yi haka ne a galabaici, wato a samu galba akan waɗanda suke ciyar da dukiyarsu don rusa addinin Allah,
Allah yakan jarrabi mutane ne a ga wayansu suna hidima fadi tashi dare da rana aikin su kawai ya za a yi arusa tabarkin Allah. Allah yakan yi haka kuma ya yi amfani da nisa'i wasu mutane waɗanda bai dace a ce sun bada kansu an yi amfani da su ba, amma Allah yakan bar mutane cikin wannan hali liyamizallahu alkhabitha minat tayyib, don Allah ya tace mummuna daga kyakkyawa. Duk jarrabawa idan ta zo sai an tace mutane mummuna na daga kyakkyawa. Yawanci wani sa'i in jarrabawa ta zo ko in wani bala'i ya faru, wasu da bakin su da kalmomi suke fadawa cikin halaka, mutum ya fadi magana ya jingina wani abu na haƙƙin Allah zuwa ga wani halittan Allah, ko kuma mutum ya fadi wani abun da bai kamata ba, to duk abun da ya faru a rinka taka tsantsan wajen maganganu, kuma a rinka taka tsantsan wajen yin mu'amalantar mutane. Kar mutum ya yarda ya zalunci wani ba tare da wancan ya ci ya sha ba, ko da ya ci ya sha da zaka mai da al'amarin ga Allah shi yafi sauki a gare ka. Saboda haka Allah yakan jarrabi mutane liyamizallahu alkhabitha minat tayyib, don Allah ya tace tsakuwa daga abunan ƙasa daga tsakuwa, bunan ƙasa daga aya ko tsakuwa daga aya, shine a tace mummuna daga kyakkyawa. ويجعل الخبيث بعضه على بعض سي الله يسني ممونا بعضه على بعض سي ساشن سي زما اكن ساشي سي زما ممونا كلن تاروا سكي انا تتارا سو انا تتارا سو فيركمه جميعا سي الله يا هوهود دشي غبا ديا معنا wannan a dora wannan kan wannan a dora wannan kan wannan ai ta tarawa wannan yarkumahu shine a dora wani kan wani kamar yadda Allah subhanahu wataala yace alam tara anna Allah yusji sahaban thumma yu'allifu bainahu alam tara anna Allah يزجي صحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله ثم يجعله ركاما شين ينا هوهوا جونا دوكا فيركمه جميعا سي الله يهوهوا دا واتو ساشي كان ساشي تكي ما سمي أغن أيوكا هر سي الله يتاتي مونا نموتاني أي تتارا سو أي تتارا سو الله ينا غنين تيوا أشي واني مامو موناني واني مامو موناني أي تتارا وا فيركمه جميعا الله تي فيجعله في جهنم سي الله يسا cikin wutar jahannam. Allah ya kiyaye mu, Allah ya samu na daga cikin kyawawan mutane masu kyawawan ayyuka, Allah ya samu na daga cikin wanda Allah ya yadda da ayyukan su, Allah ya karbi ayyukan mu da muke yi. Allah ya ce wadanda Allah ya zabe su, wadanda Allah ya tara su a gefe suka zama miyagun mutane, Allah ya ce ulaika humul khasirun, wadannan su ne masu asara. Asara ita ce a ce mutun ya mutu bai shiga aljanna ba. Allah ya kiyaye mu da wannan asara. Iyayenmu Allah ya sa mu na tare da su cikin aljanna, Allah ya hada mu cikin aljannar firdaus. Wannan shine fassaran wannan aya. Insha Allah mun tsaya aya ta 37 a cikin suratul anfal a wannan karatu da muke na cikin watan ramadan. In Allah ya sa mu na raye za mu ci gaba duk lokacin da za mu ci gaba daga wannan aya din. Allah subhanahu wataala ya bamu tsawon rayuwa ya kuma sanya albarka a rayuwar mu, ya gafarta mana kulakulan da muka yi na abinda muka karanta a cikin wannan ayoyi. Duk abinda muka yi na kuskure Allah ya yafe mana, abinda muka yi daidai Allah ya sa mu karbabbe ne a gurin Allah, kuma Allah ya bamu ikon aiki da shi. Wallahu ta'ala alam. Wannan shine inda muka tsaya a wannan karatu, ina ga sai abinda zai biyo baya.
Thank you. daga muna sake koyi Allah subhanahu wataala da su da guda to kuma da kuma da marzafiya ko da tare da mai muna fatan da kana wasu kawasa da yi to da tsiri shi ne zama shekara ta fara gare ni ko kuma to kuma domin mai ya so mana tsiri a masallacin nan wanda ya zaba da shi ake gari da bai da shi santa wato research santa islami research santa wannan ta zo masallacin wanda zo faisal sala wato professor sala abadi ina ya saka wannan gari gina mai ya so mana tafsiri a wannan masallacin lokacin da mutane da su wuce ya yi hanuwa bayan sai da shi ake zuwa yi a lokacin da zuwa a 6 lokacin da ya ga su fara daida kwakwama ana cikin wani yanayi sai aka kuma wata masallaci ranar 13 ga watan March 2007 bayan sun fusi a can kuka yi shekara nawa kenan zuwa 13 ga watan March 2012 aka dawo nan ina fara da wani shekara biyar a can an yi shekara huɗu a nan an yi shekara ɗaya a ziyarar tsakar da wani to wannan sai shekara goma kenan kuma ne a sun wani karatu da sun fi kacin da fita har aka kawai da kawai da muna so da fara nuna har Allah ta hala ya saka mana da alheri da gaske akwai abubuwa da dama wanda wasu ba su hanyar wanda aka so mata karatu da su ina su malam kuma da lalima da su mana da kuma malam da ya kasa da wasu da cikin waɗanda da ta sigi da hankalar da sauran su na fata Allah ta hala ya kawo kawo da su karsu wanda su ne kuma da tara da kara mu da kuma da gida to akwai yan uwa wanda suka lokaci ya ga ya yi sanarwa da su a kai ko wani da suka ba da kuma wani da suka da kasancewa wannan karatu ya tabbata bayan ko ya kana su wannan Allah sa mai da shi malam ya bi ko wannan dawaiya a taba ba shi tun da su wannan karatu alhamdulillah wannan alhamdulillah Allah ta ta ga mana lafiya da karfin gwiwa ana zuwa a karatu a gama a samu matsala ko ba shi sannan shi alama hadis Ibas Muhammad Iwa na fata shi malam ka Allah ya rusu kyawa sakayya Allah ta'ala ya sanya shi da duba kike da cikin da du'a ne shi sa go ya shi ma ga duba samu kudur ta magana sabar da ikon Allah sannan akwai a dan uwa da muke tare su na talibe wanda suke kula da shi wannan wajen da zama kika amfani da zaman ya da gobe ta da shi da sabar kuna fata Allah ta'ala ya rusu kyawa sakayya ya sa a cikin mizan su ne kyawa ayyuka akwai kamfani na umarin da kuma tebo da suke ya kawo da karatu ta hanyar gidan rediyo musamman na rebawa kuna fata Allah ta hanyar musu da kyawa sakayya masu ɗaukar mana karatu su ma ta hanyoyi da wanda kuma fata Allah ta hanyar musu da kyawa sakayya ƙungiyar ɗalibai ta wata jami'a su ne ta fata Allah ya saka su da alheri sannan ƴan uwa baki ɗaya wanda suke taruwa nan wani yi kuma Allah abin da yake ba da tunanin kwarai da gaske idan malam ya kula ko kuma idan kuka kula da ƴan uwa da suke zama a nan wajen don Allah ya da al'ummar nan zata wato fitanta zai zama mai hasbi insha Allah saboda nan tuku na jami'a ce zuciya ce ta matasa da wayar da kai da kuma yin cikiya ce ta gudu to a cikin wanda suke zaune a nan akwai mutane nau'o'i daban-daban bayan kasancewa ɗalibai da wasu su ne kaje sa'an akwai manya-manya ma'aikata wanda ba ka tsammani suna nan tare da mu akwai kuma manya-manya ɗan boko akwai manya-manya malaman jami'o'i farko sun ci tare da zaune a nan kusa da su wannan da suke cikin jami'a ne to gaskiya muna tsammanin wannan wani tafsiri a cikin wani tafsiri waɗanda alhamdulillah ake tara mutanen da suke su ne kamar su jari na al'umma wanda insha Allah mu dan ya fi su mun ku gyaru to insha Allah mu ya ba da wani kai garin da kasa da kida muna fata Allah ta hana ya sa abubuwan da muke ji ya sa mana su a cikin suka kan bai ajiye mana su musu da aiki da su a cikin tsawon zamani ko kuma rayuwar da kida sannan mu zama ta da jami'an da mu zama da jami'an su ma inda ta aka kwace kuka da ake kawo amma dai muna ci ana bin hanyar da ya kamata wasu na rubutuwa da zafi da sauransu amma ba za mu yi kawai hanyar da muna hana su ma ana musu kyawu sakayya sannan ba mu ba wato hukuma da jami'a ta ba da haɗin kai a cikin gudanar da wani tafsiri tun daga kan bayan sassana har zuwa na kasa duk wanda suka lamu nuna ta kowa ta gani mun haɗa Allah ta gina musu kyawu sakayya Allah subhanahu wa ta'ala ya sa aljanna ce da kuma to ina jin ban sani ba ko kafin shi dai mai magana ya ce ya kawo da ziyara ne ta ruwa saboda haka a madadin wato ban ruwa baki daya da kuma shi juma'a muna godiya ga fada wato kuma shi ne kuma sai muna fatan Allah ya musu safiya ya kuma ruwa su da jira da duk abin da ake yi da wannan Allah ya fara magani a jira da muke neman Allah ya tuka kanmu a wannan kasa da wannan jaha da wannan gari da kuma muna fatan Allah ta'ala ya zaura da lafiya ya ba mu azumi da barka da
kuma tsaya
kuma da zai ta kuma da Allah ya ba
a kan karatu masu da hadoyi da kuma akwai wasu kuma da manzo fara kuma ba za a yi sauki ba. Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yanzu ba a matsayin tafsiri bane insha Allah ta'ala. Na farko ina mai maraba da zuwan shi mai martaba dama yace a ci gaba da karatu kawai lokacin da yayi su amma yanzu mun gama karatu din mun aje insha Allah ta'ala a matsayina na Tahir dan Gombe kuma ga uban kasa a zaune saboda haka zan yi magana ne a wannan matsayi muna masa maraba da zuwa da kuma masa fatan alkhairi Allah subhanahu wata'ala ya mana kariya ya kare mana shi ya kuma kara masa karfin gwiwa irin ayyukan da yake na alkhairi kusan shekarun nan gaba daya al'amarin sa gaskiya na ga wani dace ne Allah subhanahu wata'ala yayi masa Allah subhanahu wata'ala ya kara masa dacewa da kuma kara masa karfin gwiwa ya kuma kara wa fadan albarka iyaye da suka gabata sarakunan Gombe Allah subhanahu wata'ala ya kai rahama cikin kaburburan su su da iyayen mu baki daya Allah subhanahu wata'ala ya sa suna cikin ni'ima a kaburburan su a irin wannan ranaku muna roƙon Allah abunda yake rabawa a irin wa'innan kwanaki na ƙarshen Ramadan Allah subhanahu wata'ala ya sa suna daga cikin wanda Allah ya yanta wuyayen su su suka yi gwagwarmaya suka kafa wannan gari suka sare daji suka shafa ma suka yi tafiyan kafa suka yi duk abin da za su yi a lokacin duka mun nan ban yi tsammanin ana sanin za mu kasance a rayuwa ba sai Allah subhanahu wata'ala ne ya sani to aka zo suka kafa gari tun bai wuce a kirga ba Allah subhanahu wata'ala yayi albarka a gari ake tafiya Allah ya karbi ran wannan ya maye shi Allah da subhanahu wata'ala da ikon sa ya sanya wa albarka a cikin wannan gari mai albarka ya kuma daukaka garin a wannan kasa ta mu ta Najeriya har Allah ya kawo mu wannan lokaci da mu ga muna raye muna tare da shi mai martaba wanda shine Allah subhanahu wata'ala ya danka wa jagorancin wannan gari namu mai albarka wanda muna ganin wannan al'amari ba abinda zamu yi masa illa addu'an alkhairi da kuma fatan Allah subhanahu wata'ala ya datar da shi zuwa ga duk abinda zai yi na alkhairi talakawa su ji dadi da kuma masa sakayya da gidan aljanna tare da mu baki daya daga kusan karshe abinda zamu fada mu nan yawanci mu matasa kuma mu ne ƴaƴa ga shi mai martaba a wannan gari namu mai albarka mai martaba muna lallai sha'awan a koyaushe yadda Allah subhanahu wata'ala ya baka dacewa da kuma tsayuwa wato dalibai a wannan jami'a suna iya kokarin su wajen himma da karatu da sauransu sannan kuma tarbiyan su da ikon Allah subhanahu wata'ala ya bada nasara suna kula da tarbiyan su kuma iyaye suna kokarin su sannan malamai da suke karantarwa suna kokari to babban abun da kawai zamu roka a gurin shi mai martaba shine duk da cewa baya ban yi tsammanin ko zai yi magana mai tsayi ba amma za mu yi roko a matsayin uba ya zo idan wani sai koda uba ya ce ba zai magana ba ƴaƴa sukan dan fashe da kuka suna so su ji sautin babansu ko ba haka wani sai ƴaƴa su fashe da kuka suna so su ji sautin babansu wato kalmomin da zai cikin minti ɗaya ko biyu ko sama da haka yana da bambanci da kalmomin da mu muke yau da gobe Allah dai ya taimake mu muna fassara nassin alqur'ani ne amma a lokacin da aka ce ranar da ake rufe wannan karatu a ce ko mai martaba da kansa ya zauna mu muna gaban sa haka za mu yi sha'awan jin kalmomi koda a takaice ne kuma ba wai
mun abun nan bane a matsayin mu na yaya ne kawai muke ganin cewa muna so mu ji sautin uba daga gurinsa insha Allah ta'ala. Allah subhanahu wata'ala ya bashi dacewa, Allah kuma subhanahu wata'ala ya masa kariya ya kuma ƙara masa daukaka tare da mu baki daya.
Time. yara 1500 misali a cikin wannan. Sannan yana maganar foundation da yake so ya gina na miliyoyin kuɗi ba don koyon kawai don ƴaƴan talakawa waɗanda za a rinka ɗaukar ɗawainiyarsu da ta bin na abuna asibiti wanda wasu suke faɗawa cikin jinya za ka samu cikin aljihunsu kawai ya biya ba tare da kowa ya sani. Abubuwa da yawa sannan yakan kira mu tare da cewa mutum baya raina matsayin cewa tare da bangancin matsayin da zai ce amma baya sa ya kasa kiran mu da gaya mana manufofi kuma yana da roƙon duk abin da za mu iya takawa wajen taimakawa wajen gudanar da wannan abu. Baya raina ya kira mutum suna kai da shi cikin dukkan girmamawa mun bijiro maka da abubuwa muhimmai wanda in Allah ya sa aka samu irin wannan dama a gurin iyayen ƙasa suka ɗau irin wannan dama gaskiya talakawa za a ji daɗi sosai. Ka lura duk lokacin tun daga azumi ya fara da wuya ko wulla ko wani martaba ka ce ka ga sashen mutane mabuƙata haka sun zo yawanci ana raba azumi misali azumin bara irin yadda aka tara mutane aka yi raba abubuwa na kayan masarufi wanda ya bude foundation mai suna mai martaba marigayi shewa Abubakar foundation mai martaba Allah subhanahu wataala ya gafarta masa. Kaga wannan foundation din ayyukan da kake da kuma su tare da haɗin gwiwa trust media bara aka ba da gudunmawan kayayyaki na masarufi da kayayyakin abinci su gari da abuna mai da sauran kayayyakin masarufi ga mutanen da suka yi hijira wanda annoba ta same su a jihohin makwabta sama da naira miliyan 6 aka kashe na wannan kayan abu duk aka raba bayin Allah. Ga wannan ayyuka ne wanda in Allah subhanahu wataala ya taimaka iyayen ƙasa su ka so mace na yin irin wannan da mai martaba Allah subhanahu wataala ya taimake shi a kai gaskiya duk yawanci kusan jihohin mu na arewa da za a samu sauki da ikon Allah. Allah ya san Allah sa dukkan sauran wanda suka fara irin wannan ayyuka ba Allah sa su ma su gano kuma Allah ya ɗora su a kai shi kuma Allah ya ƙara masa arziki na halal da kuma ƙara bashi waɗanda za su goyi bayansa akan wannan ayyuka kuma ƙara dacin da shi kuma sa mu kuma mu zama masu biyayya gare shi cikin duk abin da zai umarce mu mace karfe saba wa Allah da mun tabbata ba zai taɓa umartar mu da abin da ya saba wa Allah ba insha Allah. Ba yadda za a iya kira ka kana matsayin almajiri ka zauna a kan sa alamar wani abu na jinkai tare da cewa Allah ya bashi dukkan matsayin da Allah ya bashi a duk da kala daga cikin sauƙin kai kuma ga munin tare da shi kuma yadda kuke gani kuma kuke shaidawa ko da haka ba abin da za mu ce nahsibuhu wa la nuzakki ala llahi ahada muna masa ikon zuci ko muna masa fatan alheri Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara masa ƙarfin gwiwa kuma yana nan yana shiri a ce har ƙasar waje in ta kama abin da ƴaƴan talakawa don su je su yi karatu cikin ƙaramin lokaci da kuma jami'o'i na ƙasar nan ce wannan a shirya ake foundation ɗinsa insha Allah ta'ala sai ta gudanar da wannan abubuwa ne kuma ana da ajiya kuma makarantu da aka gina wanda za a da jari mai tsoka wajen gina su suna nan a garin nan wurare da ya sa hannu ya ba da kuɗi mai yawa foundation din da ya assasa kamar kuɗaɗe masu yawa to daga ruwan da ya sani da wanda bai sani ba muna faɗin wannan ne don ƙarin ƙarfin gwiwa gare shi kuma Allah ya sa wannan aikin karɓaɓɓe ne a gurin Allah. Allah subhanahu wataala ya sa ya ba shi tsawon rai yana jagoranci ma wannan jama'a Allah ya ba shi tsawon rai baki daya da wani kuma jin daɗi irin wannan jagoranci da yake mana bisa tsari na tausayin talakawa da kuma taimakawa masu ƙaramin ƙarfi. Allah ya ƙara masa ƙarfi gwiwa.
Thank you. Ya Allah, sokamana da albarka a wannan kasa.
da Ramadan shekaru masu yawa muna cikin musulunci muna masu imani muna masu kokari sunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadanda suka rasu daga cikin gama ta musu ya Allah kishiyar da kishiyar da ya dan da duniya ya rabbana da ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأنا قلت لك بعد الظلم ما وجب قلنا لك وأنا تفسير كان على رمى وأنا استشري وأنا استشري يا أنا أبوبا في أم تي في دريفا وأنا استشري وأنا استشري يا أنا أبوبا في أم تي في دريفا وأنا استشري يا أنا أبوبا في أم تي في دريفا وأنا استشري يا أنا أبوبا في أم تي في دريفا وأنا استشري يا أنا أبوبا في أم تي في دريفا وأنا استشري يا أنا أبوبا في abun da zasu yi ba daidai ba kun kuskure Allah ka gane da su sa su gyara malamai a wannan jami'a masu karanta ba Allah ka kara su basira duk abun da zasu yi zama mai kyau Allah ka taimake su a kan shugabannin jami'a Allah subhanahu wataala ka dace da su da kan bayan sun sala har zuwa ga cikin sala Allah subhanahu wataala ka sa su jagoranci wannan jami'a da alheri dukkan ma'aikatan wannan jami'a ko da masu shara da bayin kulawa Allah ka yi mana albarka Allah ka dace da mu zuwa ga wanda yake alheri daliban wannan jami'a Allah ka yi su albarka Allah ka dace da su cikin duk abin da suke karantawa Allah ka sa su zama manya nagari a ranakun da suka dace su zama manya ya Allah ka shiryar da su zuwa ga abin da zai zama alheri a rayuwarmu da rayuwar garinmu da rayuwar ƙasar mu ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقنا لما تريد وترضى. اللهم عاتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا من النار في هذه الأمسية المباركة. اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد المبارك كما جمعنا في جنة الفردوس. آبائنا وأمهاتنا يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في حياتنا وفي عمرنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ووفق أميرنا لما تحب وترضى. اللهم وفقه وخذ بناصيته للبر والتقوى واجعله يا رب العالمين. اللهم اجعله خيرا لنا في حياتنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. Thank you.